Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abu ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rayuwar amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Janairun 2017. Mahmud Lalo ne tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana, amma 10 na safe a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Sojojin kundumbalan Amurka sun kai hari kasar Yemen, amma sun kace wasu da ake zargin shugabannin kungiyar Al-Qaeda ne. Sakataren hukumar raya kasashe masu tasowa kuma ta kasar Burtaniya ta ce ta danu ainin gamunan cewar fari a kasar Somalia. Wata kotun tarayya na Amurka kuma ta sa baki bayan da shugaba Donald Trump ya gabatar da umarnin da ta kayyade yawan 'yan gudun hijira kuma bakin hauren da za su shigo Amurka.
To dangane da wannan batu, masana na ta tofa albarkacin bakin su akan wannan mataki da gwamnatin Amurka ta dauka.
Ina ganin wannan ba ainihin mataki ne da ya kamata a ce shugabanni na kasashen duniya suna dauka ba.
Idanun Amerika da Iran suna da girama a tsakanin su.
To a jamhuriyar Nijar kuma masu kare haƙƙin bil'adama ne su ma suke sukar irin matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka na daƙile kwararren baƙin haure zuwa Libya domin kaiwa ga nahiyar Turai.
Muna da doka musamman masu bulaguro migran kara gallaza musu ya gudu ya zo a tattale su ko kuwa iyalinsu.
Muna kuma tafe da maimaicin shirin duniya Amurka, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kafofi a kasar Yemen sun ce sojojin kundumbalan Amurka sun kai sumami a tsakiyar kasar, har ma suka kashe wasu mutum uku da ake zargin cewa manyan shugabannin kungiyar Al-Qaeda ne, suka kuma raunana farar hula. Kafofin sun ce sojojin na Amurka sun yi amfani da jiragen saman yaki da ba su da matuka a ciki da kuma jiragen saman yaki masu saukar angulu a harin da suka kai da sanyin safiyar yau Lahadi. Jami'ai sun bayyana cewa an kashe akalla ɗaya daga cikin 'yan uwan mutanen da aka auna a harin da aka kai a baya. A halin da ake ciki kuma rundunar sojan Amurka ta ce sojojinta wato sojanta guda ya mutu, uku kuma sun ji rauni a wannan sumaman da ya auna 'yan kungiyar Al-Qaeda. Wata sanarwa da rundunar soja ta gabatar na cewa an kashe mayakan Al-Qaeda guda 14. An dai kai harin ne ko kuma sumaman a lardin Baida. Sakatariyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Burtaniya Priti Patel ta ce ta damu ainin gamunan cewar fari a kasar Somalia. Ms. Priti Patel ta yi wannan furucin ne a ƙarshen ziyarar da ta kai ƙasar Somalia. Ta ce farin ya shafi miliyoyin jama'a a ƙasar kuma Burtaniya tana shirin taimakawa. A wata sanarwar da ta gabatar, Ms. Patel ta ce miliyoyin 'yan ƙasar Somalia suna cikin halin na shiga uku a yayin da fari ke ja barazana ga rayuwarsu. A saboda haka ne ta ce ƙasar Burtaniya za ta taimaka wajen ceton rayukan jama'a ta hanyar ba da taimakon kayayyakin abinci da ruwa da kuma wasu kayayyakin da ake bukata. Ms. Patel ta ce Burtaniya za ta ba da agajin dala miliyan 100. Ta ce za a ba da taimakon kuɗin ne ta hannun ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwanaki ƙasashen duniya suka buƙaci taimakon dala miliyan 864 domin taimakon 'yan ƙasar Somalia kusan miliyan 4 da suke buƙatar taimako cikin gaggawa. Ms. Patel ta ce a watan Mayu idan Allah ya kai mu, ƙasar Burtaniya za ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa domin tayin taimakon ƙasar Somalia nan gaba. Wata kotun tarayya ta sa baki ko kuma ta shiga tsakani bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da umarnin da ta kayyade yawan 'yan gudun hijira ko kuma bakin hauren da za su shigo Amurka daga ƙasashen musulmi guda 7. Wannan mataki ya haddasa rudani a yayin da jami'an custom a filayen jiragen saman Amurka suka tsare 'yan gudun hijira, har ma da waɗanda suke da takardun izinin zama a nan Amurka da ake cewa green card da ɗalibai bayan da suka iso nan Amurka, yayin da wasu kuma samsam aka hana su shiga jiragen saman zuwa nan Amurka. A ranar Asabar da daddare mai shari'a Ann Donnelly ta wata kotun birnin New York ta gabatar da dokar gaggawa da ta haramta amai da mutanen da aka tsare bayan da suka iso nan Amurka. Haka kuma dokar ta kuma haramta a kama duk wanda yake da takardun da suka kamata. Da sanyin safiya yau ne kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta gabatar da wata sanarwa tana mai fadin cewa za ta mutunta dokar kotun. To amma kuma za ta kaddamar da umarni ko kuma dokar shugaban kasa domin tabbatar waɗanda suke shigowa nan Amurka ba za su jawo wa kasar ko kuma Amerika barazana ba. A wani labarin kuma yau Lahadi wani kwamitin majalisar dokokin kasar Iraq ya buƙaci gwamnatin kasar da ta maida martani ga hana shigowar 'yan gudun hijira ko kuma baki da shugaban Amurka ya gabatar da ake ta cacar baki a kai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Iraq din bata fito fili ta maida martani ga wannan doka ba. To amma jama'a a kasar Iraq sun ce kasar za ta yi kokarin shawo kan Amurka da ta canja matsayi. Haka kuma suna shirin yi wa Amurka kashe din cewa wannan umarni na iya jawo ko kuma dagula haɗin kan da ke tsakanin kasashe a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen duniya sun fara mai da martani ga dokar shugaban Amurka da ta tanadi hana 'yan kasashen musulmi bakwai shigowa nan Amurka, har ma da waɗanda suke fama da rikici a kasashensu. Wani mai magana da yawun shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ya faɗa a yau Lahadi cewa babu hujjar da ya nuna wa al'ummar wani yanki ko kuma wata ƙasa ko saboda addininsu aizatan 'yan ta'adda ne ko kuma suna tattare da barazana. A halin da ake ciki kuma sauran 'yan siyasar ƙasar Birtaniya sun caccaki Prime Minister su Theresa May domin ba ta yi Allah wadai da matakin da shugaba Trump na Amurka ya ɗauka a kan ƙasashen musulmi bakwai a lokacin da take ziyara a nan ba. Theresa May ta faɗa a ƙasar Turkiyya inda ta kai ziyara cewa Amurka ce ke da iko a kan duk wata manufarta a kan 'yan gudun hijira, kamar yadda ita ma ƙasar Birtaniya ita ke da iko a kan manufarta a kan 'yan gudun hijira. Bayan da ta koma gida Ingila, Theresa May ta ce Ingila ba ta amince da doka ko kuma umarnin shugaba Trump ba. Tana mai faɗin cewa ba haka Ingila za ta tunkari wannan al'amari ba. Ita ma hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira daga Siriya da wasu 'yan gudun hijira ba sa jawo barazana ga matakan tsaron Amurka. Hukumar da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kira ga Amurka da ta canja matsayi. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Vanina Mastriachi, ta yi watsi da zaton cewa 'yan gudun hijira daga Siriya 'yan ta'adda ne. Ms. Mastriachi ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana yi wa 'yan gudun hijira tambayoyi da kuma tantance su sosai kafin a bari su shigo nan Amurka. Ta ce a zahiri ma 'yan gudun hijira su ma ba su tsira daga barazanar 'yan ta'adda ba, dalili kenan da ya sa wasu su suke baro ƙasashensu.
Jami'a kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, kasashen duniya da dama sun fara sukar aiwatar da shirin hana baki daga wasu kasashe bakwai shiga nan Amurka da shugaba Donald Trump ya ba da umarni a yi ƙasa da mako biyu bayan hawansa karagar mulki. Wannan dai alkawari ne da shugaban Amurka ya sha alwashin zai cika a lokacin yakin neman zaɓe. Sai dai Iran, wacce ke cikin jerin ƙasashe bakwai ɗin da aka dakatar, ta mai da martanin cewa ita ma za ta hana 'yan Amurka shiga ƙasarta. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan wannan cece-kuce.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi watsar da kudurinsa na haramtawa kasashe bakwai shiga cikin Amurka bisa abin da ya kira ta tsoron ra'ayi da yawaitar 'yan ta'adda da ke waɗannan ƙasashe.
Mr. Donald Trump yace,
"I am establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America."
Muna daukar sabbin matakai don nesanta Amurka daga musulmi masu tsatsauran ra'ayi irin da ta'addanci daga shigowa cikin wannan ƙasa. Ba mu san su a nan. Muna son tabbatar da ba ma barin waɗanda barazanar tsaro ne suna shigowa cikin ƙasar nan. Kawai waɗanda za su mara wa ƙasar mu baya, kuma suke ƙaunar mutanenmu, su za mu bari su shigo.
Only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people.
Kasashen da wannan haramci ya shafa su ne Syria, Iran, Iraki da Libya, sauran su ne Yemen, Sudan da Somalia. Amma a wani mataki na mai kama da karta kwana, jamhuriyar musulunci ta Iran, daya daga cikin kasashen da hannun ya shafa, ita ma ta haramta wa Amerikawa shiga cikin kasar ta. Komai wannan dambarwa irin na siyasa ke nufi a siyasar duniya. Sandar kenan da naiwa Dr. Kabiru Dandagilawanci na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Wato kuma ana kokarin ya dawo zamanin yakin takambar na tarayyar Soviet da kuma Amurka. Ina ganin wannan ba ainihin mataki ne da ya kamata ce shugabanni na kasashen duniya suna dauka ba, saboda yanzu da duniya take kokarin dawo global village, ko kuma ta dawo global village, kusan kowace kasa na bukatar kowace kasa. Sannan irin wannan abubuwa su ne suke tara yawan ainihin masu tsauraran ra'ayi ake samu, saboda yan kasashe suka nuna suna haɗa da juna. To ina makomin yan kasan kuma, wato wannan da ake ce masa dictator, wato gaba da dacen take tsakanin Amurka da Iran ya taso. Sannan da an fara samun sauƙin shi a wancan yarjejeniyoyi da aka tsakanin Iran da kasashen Turai. Amma yanzu wannan abin za a dawo da shi, sannan ba kasar Iran kawai ba, akwai wasu kasashe da ya ce su ma ba za su shiga kasan Amurka ba. In kuma suka yanke hukuncin cewa Amurka ba shi kokarin su haga, an kawo illa wa ainihin hulɗa da ke tsakankanin kasashe, sannan kuma an kawo matsaloli a tattalin arziki na kasashen. Wato wani irin yanayi ne duniya za ta shiga, wanda zai jawo ainihin zaman doya da manja tsakanin kasashe, wanda a cikin shekaru nan kamar an fara ganin abin ya fara tafiya.
A hange irin na Dr. Sa'idu Ahmed Jokawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, wannan takun siyasa ne irin na ƙasa da ƙasa.
Ba wani abu ba ne illa takun siyasa da kowa yake yi gargadan murajinsa na ƙasa da ƙasa. Daman Amerika da Iran suna da girama a tsakanin su game da yadda yin siyasar su ta duniya. Zuwan Donald Trump ba mu sani ba ko shi gaban wannan drama zai ko kuma canji za a samu. Al'ala kullum halin za ka ga wata za mu yi ta ganin wasu sabuwar diramar yanzu tsakanin yadda za a yi takun siyasa ta ƙasa da ƙasa.
Kwararre a fannin diflomasiyya, ambasada Suleiman Tahiru ya ce wannan cakun irin na diflomasiyya bai cancanta ba.
Yanzu kamar Iran, saboda takunkumi da aka kauce mata, ta yi odan jirage da yawa na fasinja daga boyi. Ok, ya nuna cewa wannan jiragen kawai a rubuce ne da tsakanin Tehran da State of Washington za a zauna ana tattauna da mutane Iran za su je su samu boyi a zauna a tattauna ba. Don haka wannan abu ni a gani na bai kamata ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Da fatan za a mana afuwar rashin kyawun sautin wannan rahoto. To a can jamhuriyar Nijar wani batu ne mai alaka da batun bakin hauren, inda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara sukan matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka na daƙile kurar da bakin haure zuwa ƙasar Libya, inda daga nan ne suke danganawa da nahiyar Turai. Daga birnin Kwani ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu kare haƙƙoƙin bakin haure ne na jihar Agadez suka gudanar da wata ganawa wadda albarkacinta suka soki matakan da gwamnatin ƙasar bisa samun tallafin tarayyar Turai take ɗauka da suka danganta da masu tsananin gaske domin takawa kurar bakin haure burki, kamar yanda Madam Nana Haikwai ta kungiyar Alternative da ke kare haƙƙoƙin bil'adama ciki har da bakin haure ke cewa.
Kadi ba ka gani dan bakin hauren zai biya kuɗi. Ba su yi ma kilo goma ba su a maido su, wannan kuɗin nasu ya ta yi banza. Shi ma wannan haƙƙin nasu na inci su tahi an hana shi. Kenan yarjejeniya da ƙasarmu ta Nijar suka sa tsakanin ƙasashe 15 suka yi cewa duk a cikin ƙasashen nan mutane da suke ciki da arzikinsu za su iya tahiya da komowa a cikin ƙasashen nan 15 babu matsala. Kawai abin da ya kamata su gwada shi ne wannan takarda ta cewa lalle tabbas kan cikin wannan express kin kake kenan cikin wa'annan ƙasashe 15.
Matakan da hukumomin ƙasar suka ɗauka na hukumta dukkan wani wanda ke taimaka bakin haure ƙetarawa daga jihar Agadez zuwa ƙasashen Larabawa da aniyar zuwa ƙasashen Turai tana iyakan mutum zama gidan wakafi na shekaru da dama. To wannan matakin ya yi tasiri sosai na samun ƙaramcin bakin haure a arewacin jamhuriyar Nijar halin yanzu. Sai dai a cewar shugaban majalisar matasa ta jihar Agadez Abdulrahman Kutata, wannan matakin da hukumomi suka ɗauka na son a yi masa nazari da idanun basira.
Aiki ne wa'ansu, yaki ne wa'ansu, rishin kamanta gaskiya ne wa'ansu, cin hanci da rashawa ne yawa a cikin kasashen su. Duk karatun da suka yi ba za su samu aiki ba. Ya kamata kasashen mu su gane da cewa aji a ganin Union European parce que ba mu iya ganewa cikin ruwa a gado mutane an yi filmin su amma kuma suna mutuwa kenan ana iya huddo su
ganin cewa kuncin rayuwa na daya daga cikin ababen da ke sawar jama'a musamman matasa barin kasashen su domin daukar tafiya mai cike da kasada masana a dokoki na kasashe daban-daban sun dade suna sukar kasashen ture da abokan su da ke son takawa tafiye-tafiyen bakin haure burki abinda suka ce yana hana ma jama'ar da ke cikin yankin Sedea ko ECOWAS zagayawa cikin sarari da walwala kamar yanda masanin harkokin doka ta kasa da kasa cewa da Metro Adam yayi bayani
muna da doka musamman masu bulaguro immigrant karagalla zamus refugee wanda aka kora daga cikin kasan su koko ya gudu da kasan su saboda akwai masiwa ko ni iri ko na siyasa ko ni yunwa ko wani zuwa da cewa da ce ya gudu ya zo a tattale shi koko iyalin su duk wannan abubuwan kariya ne wanda aka yi ta yi cikin doka da aka yi ta yi
Haruna Mambako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga jamhuriyar Niger.
Jama'a ga zance zani sai ka haji miji a shatan
zama. Kada manta na tare da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu gugu anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 16 za kuma mu saki komawa jamhuriyar ta Niger. Inda jam'iyyar RDR canji wacce wasu makarraban tsohon shugaban kasa Muhammad Usman suka kafa a ƙarshen shekarar 2016. Takaddamar da ayyukanta a hukumance a ƙarshen makon nan a birnin Yamai abinda wasu ke ganin jam'iyyar ta saka kafafunta ne a fagen siyasar kasar da nufin yin takarar shugabancin kasar ta Niger wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
a situation politique socio-economique et culturel c'est en dire ce que les citoyens appellent aujourd'hui taïdawri
Shugaban rukun ƙwarya na jam'iyyar RDR canji dan majalisar dokokin ƙasa Falke Basharu kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan jam'iyya da ke kumshe da wasu tsofaffin kusoshin jam'iyyar CDS Rahama wace idan ba a manta ba a shekarar da ta gabata kotu ta damƙawa Abdullabo Ragamarta bayan shafa shekaru fiye da uku ana tafka shari'ar cancantar shugabanci tsakanin bangaren Laban da na Usman Alhaji Dudu Muhammadu wani na hannun damar tsohon shugaban ƙasar Niger Muhammad Usman yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan dalilan kafa wannan jam'iyya ta RDR canji da manufofinta
farko dai haɗin kai da shari'a da gaskiya da kuma tausayawa juna taimakawa juna gaba ɗayan mu kafa adalci da gaskiya a cikin ƙasa kiyayewa haƙin dan adam wato dan Niger ya ji daɗin rayuwa a cikin ƙasar sa a samu cikakkar kwanciyar hankali a cikin ƙasa a samu haɗin kan talakawa gaba ɗayan su wannan ita ce aƙidar da muka ɗauka saboda siyasa aikin mutanen kirki ne komai yanzu ya tabarbare abubuwan da muka yi kiran da cewa a kiyaye an yi kiyayewa Niger ta shiga cikin wani hali mawuyaci wanda dole ne a wannan tafiyar wasu ne ma in siyasa cewa siyasa ƙarya ne siyasa ba ƙarya bane dan mu mun tabbata siyasa gaskiya ne muka zauna muka yi adawa ta shekara 7 don haka kenan mun san zamu hudda sihi daga wuta da yardar Allah mun san talakan Niger idan mun samu mulki zai ji daɗin rayuwa shi yasa muka wannan jam'iyya saboda muka ta mu gudun mu a daidai tafiyar ƙasar nan
Sakamakon lura da galibin waɗanda ke kan gaban tafiyar harkokin sabuwar jam'iyyar ta RDR canji makusanta ne na kudda kudga tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman mai mukamin dan majalisar dokokin ƙasa a yau a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MRND hankuri wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Usman Muhammadu na cewa ba wata tantama tsohon shugaban ƙasar ta Niger ne ya kafa wannan jam'iyya
wanda ya girka ta tsohon shugaban ƙasar Niger ne
ai har yanzu bai bayyana kansa ba hukunce cewa
ni na tabbatar maka da cewa tsohon shugaban ƙasar Niger ne jam'iyyar da ya jagoranci shekara kusan 24 kakin ta yi ta hannun shi duk mutum dubu ne suka yi ta cikin ta miliyoyi zance maka sannan jam'iyyar ta yi ta cikin ta ta kai jam'iyya 17 da ya kora daga cikin CDS suka yi ta suka yi jam'iyyoyi yau shi zai kirkira wata jam'iyya yanzu shi zan wani abu
yanzu dai Falke Basharu ne shugaban wannan jam'iyya
aba malam ai alaba ga sabara a halibar riwa ne Falke Basharu farjidan ne na wucin gadi kuma shi Falke Basharu na ai an san ko wace akida yake bi ko bayan wake ko dan gidan wane ne sannan wannan mutane za a ce za su zo su yaki wannan gwamnati da wace hujja da wace hanya saboda haka wannan zance ne irin na ƴan siyasa, ba za ka ɗan siyasa shi kirari ba, kamar yadda ɗan kuku ake yi a waje.
To amma Alhaji Dudu Muhammadu na cewa
Mamman Usman diptani na MNRD Hankuri, kaga ai gayyata samu kai bai zo zama ma akan wannan ba. Idan lokaci ya dace ga ya zai shiga jam'iyyar ba matsala, ai za mu sa shi jam'iyyar.
Wasu na cewa jam'iyyar sa ce watakila sai zuwa gaba za ku bayyana wa mutane zai dauki katin sa.
Idan haka magoya ba mu suka ga ya dace, haka din za a yi ba matsala.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga maimaicin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu ne za ku ji irin matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ɗauka a wani mataki na ƙoƙarin cika alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe.
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico.
To kamar yadda ya yi ta nanatawa a lokacin zazzafin yaƙin neman zaɓen da aka yi, Shugaban Donald Trump ya rataba hannu kan batun gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, lamari mai cike da takaddama. A lokacin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na ABC, Shugaba Trump ya ce gina katangar ba Amurka kaɗai za ta taimakawa ba.
Ya kamata ku gane, abin da nake shirin yi zai taimaki Amurka, sannan zai taimakawa Mexico. Muna so mu samu ƙasar Mexico mai kyakkyawan daidaito.
Ga masu gidajen gona da ke kan iyakokin ƙasashen biyu, wannan abin a yi lale marhabin ne. Domin sukan yi korafin ciya bakin haure na fasa musu katanga, a wasu lokuta ma su haddasa gobara. Kuma a ganin Jill Chilton, dasa katanga zai taimaka wajen hana bakin haure saka rayuwar su cikin hadari a yankin hamada mai zafi.
Idan aka rufe kan iyakar, mutane za su daina mutuwa a gidajen gonakinmu.
Sai dai tuni masu rajin kare bakin haure irin su Reverend Randy Meyer suka fara nuna adawarsu da wannan mataki na fara gina katanga.
This wall signifies
gina wannan katanga zai nuna rashin mutunta makwabtanmu da kuma mutanen da ya kamata mu runguma hannu biyu.
Embracing and building bridges towards.
To tene dai bakin hauren da ke yankin Hyattsville a jihar Maryland, marasa takardun izinin zama suka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan wannan harka domin sanin yadda za su kare kansu idan jami'an tsaro suka tunkare su, domin Trump ya ce za a tsaurara matakan fitar da bakin hauren.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Lallai Trump yana da ƙarfin ikon da ke saka mu cikin fargaba.
Amma Dan Stein, wato shugaban kungiyar samar da sauyi kan al'amuran da suka shafi bakin haure, ya ce zai yi wuya hukumomi su samu damar aiwatar da shirin korar bakin hauren.
What really these organizations are doing are trying.
Abin da waɗannan kungiyoyi ke yi shine su yi ƙoƙari su sa ya zama abu mai matuƙar wuya ga jami'an tsaro, ta yadda ba za su iya gane wane ne yake da damar ya zauna a nan da kuma akasin hakan.
Magajin garin Rutland da ke jihar Vermont, Christopher Lewis, na fatan ya shigar da 'yan gudun hijirar Sida 100 cikin birnin a wannan shekarar.
Muna ganin samar da sansanin 'yan gudun hijira a matsayin wata dama ta yin abin da ya dace ka yi wa ɗan adam. Sannan ta wani ɓangare kuma wata dama ce da za a samar da mutanen da za su cike guraben ayyukan da muke da su.
Sai dai rahotanni na cewa Syria na daga cikin ƙasashen da shugaba Trump ya lissafa da ba za a bar bakin haurenta shiga cikin Amurkan ba, saboda akwai 'yan ta'ada da yawa a ƙasar. A yanzu halin da ake ciki shine sabon shugaban na Amurka ya ce zai daina baiwa jihohi irin su New York da ke zama mafaka ga bakin haure kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ke basu, idan har ba su daina zama mafaka ga bakin hauren ba. To a ɗaya ɓangaren kuma, dangantaka tsakanin Amurka da Mexico ta fara kurkucewa bayan da shugabannin biyu suka soke wata ganawa da ya kamata su yi a ranar Talata mai zuwa. A shafinsa na Twitter, shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ya bayyana janye ziyarar tasa ta zuwa fadar White House saboda takaddamar da ake yi ta gina katangar, wacce shugaban ya ce bai amince a rataya wa ƙasarsa lakin biyan kuɗin aikin ba. A nashi ɓangaren, shugaba Trump shi ma ya ce shi da takwarar aikinsa ne suka yanke shawarar janye haɗuwar tasu saboda ba za ta haifar da jituwa ba. To yayin da kuma ake wannan cece kuce ne, Prime Minister Britannia Theresa May ta kawo ziyara a nan Amurka.
Dangane da ziyara ta zuwa Amurka, ina mai matukar farin ciki da haduwarmu da shugaba Trump a farkon shigarsa office. Wannan wata alama ce da ke nuna kyakkyawar dangantaka tsakanin Amurka da Britannia, wacce ni da shi muke shirin karfafa ta. Ina ga zan faɗa wa shugaban 'yan adawa cewa ba na fargabar na fito ƙarara na yi magana da shugaban Amurka. ina iya yin haka ne saboda muna da kyakkyawar dangantaka ta musamman wacce shi ba zai iya samu da Amurka ba.
A jiya Alhamis ne dai mai taban London gabanin ziyarar tata a fadar White House a yau Juma'a. Za kuma ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci Trump a Washington tun bayan da aka rantsar da shi. Prime Minister ta Burtaniya wacce ta soka a Philadelphia ta yi jawabi a gaban shugabannin jam'iyyar Republican inda ta ce lokaci ya yi da Burtaniya da Amurka za su tsama hannunsu wajen gyara wasu ƙasashe. To wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka faru a mako guda da shugaba Trump ya kama aiki, baya ga batun maido da tsarin azabtarwa da batun janye kuɗaɗen tallafi ga ƙungiyoyin da suke taimakawa wajen zubar da juna biyu da kuma batun umarnin hana ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnatin tarayya. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Za mu fara ne da sakon Hafiz Balaraba Gusau, wanda ya ce ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta Najeriya da ta maradin Nijar su ɗauki matakin gaggawa kan ɓullar ɗan Boko Haram a yankin iyakokin sashen. Donald Trump cika alƙawura yake waɗanda ya ɗauka wa Amurkawa, don haka mutane ku daina damun kanku idan ya aikata abin da ba kwa so. Idan kai musulmi ne ka daina tunanin zaman Amurka, waɗanda kuma ke ciki sai dai su yi haƙuri domin za su fuskanci tsangwama kala-kala. Inji Nasiru Kainuwa Hadejia. Sai sakon Abubakar Lawal gidan dan maye Jargaba, wanda ya ce tabbas matakin da wata kotun ƙasar Amurka ta ɗauka na dakatar da dokar hana 'yan wasu ƙasashe bakwai shiga cikin Amurka da shugaba Donald Trump ya yi, hakan ya yi daidai. Muna goyon bayan matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na taƙaita zirga-zirga a wasu ƙananan hukumomin jihar. Hakan zai ƙara farfaɗo da nagartaccen zaman lafiya a jihar. Wannan sako ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Gwamnatin Najeriya ki ƙara taimaka ma 'yan gudun hijira da ke zaune a Maiduguri da Yobe da Adamawa domin su sami sauƙin rayuwa. Sako daga Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Bulyaminu Kuci Tsohuwar Tasha. Gaskiya matakin da wata mai shari'a babbar kotun tarayya ta Amurka ta ɗauka na dakatar da shugaban ƙasar Donald Trump daga korar 'yan ƙasashen waje da ke da takardar izinin zama a ƙasar ya yi daidai. Muna fatan shugaba Donald Trump zai yi biyayya da wannan dakatarwa da kotu ta yi masa. Wannan sako na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Jirin Daji jihar Kebbi, da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Alhaji Garba mai ƴan kunniyar Rijau, da Alhaji Musa mai rariya Rijau. To da haka ne kuma kawo ga zangon labarai a taƙaice.
Kafofi a ƙasar Yemen sun ce sojojin gundun balan Amurka sun kai su mami a tsakiyar ƙasar, har ma sun kashe wasu mutane da ake zargin cewa 'yan ƙungiyar Al-Qaida ne, kuma sun raunana farar hula. Rundunar sojan Amurka ta ce sojanta guda ya mutu, uku kuma sun ji rauni a wannan sumaman da ya auna 'yan ƙungiyar Al-Qaida. Ta kuma ce sojojinta sun kashe mayaƙan ƙungiyar Al-Qaida ɗin guda 14. Sakatariyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Birtaniya, Priti Patel, ta ce ta damu ainin ga munan cewar fari a kasar Somalia. Ms. Patel ta wannan furicin ne a ƙarshen ziyarar da ta kai kasar Somalia. Ta ce farin ya shafi miliyoyin jama'a a kasar, kuma Birtaniya tana shirin taimakawa. Ta ce miliyoyin 'yan kasar suna cikin halin na shiga uku a yayin da fari ke jawo barazana ga rayuwarsu. A saboda haka ne ta ce ƙasar Birtaniya za ta taimaka da taimakon wato kayayyakin abinci da ruwa da kuma wasu kayayyakin da ake bukata. Wata kotun tarayya ta sa baki ko kuma ta shiga tsakani bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da umarnin da ya ƙayyade yawan 'yan gudun hijira ko kuma bakin auren da za su shigo nan Amurka daga ƙasashen musulmi guda 7.
Masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kama da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato Burkina a agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. Amma yanzu a madadin Jumai Ali da Titi ne gabatarwa da kuma Kiyu Bahiru Jedo ne da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Al Santos. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.